عملنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بارك يا مولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا كراتو cikin suratul baqara a wannan masallaci na mu mai albarka na masjidin nur jiya mun fara sura ta 255 an karanta mun fara sai lokaci yayi sai muka tsaya daka insha Allah za mu maimaita ayar mu dan bi wurin da muka yi jiya daga nan kuma sai mu dora a karatu mu na yau insha Allah Allah ya mana jagora bismillah mana
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ
wannan ita ce ayatul kursi mai ita ce aya mafi girman daraja a cikin alqur'ani mai girma ita suratul ita ayatul kursi tana koyar da aqida mai kyau sannan kalmomin da suke cikin ta sunayen Allah ne masu kyau da ake iya kiran su a cikin ismullahil azam wato sunayen da ake addu'a da su idan mutum yana da bukata a wajen ubangijinsa tabaraka wa ta'ala yana iya karanta ayatul kursi yayin addu'a da shi sannan aya ce da ake iya yin tawaida da ita shine tawaida mutum ya karanta a tafin hannunsa ya shafa a jikinsa ko kuma ya karanta a cikin ruwa ya sha wannan ruwan a matsayin bukatar magani imma na sihiri imma na aljani imma cutar da ba a san kanta ba ko da cuta ce ta kambin baka ita ce al'aini domin da yawa daga cikin mutane inji Annabi sallallahu alaihi wasallama cututtukan kambin baka ne yake kashe su ba tare da an gane cutar da take jikin su ba al'ainu shine kambin baka cuta ce akan idanun mutane da yawa wanda yake da shi ma bai sani ba amma wanda kambin bakan sa yafi muni shine mutumin da yake da tsananin kyashi ko hasada ko in wani ya samu wani abu yake jin zuciyarsa ya samu damuwa har ka gani a fuskarsa cewa wani ya samu karuwa to wannan kambin bakan sa yafi na kowa muni in ya ji alherin ka idan ya muna na magana a kai ba zai zama alheri gare ka ba Allah ya sauke bayan nan ana kan karanta ta bayan kowace sallah farilla kowace sallah farilla idan kayi bayan kayi idar ana so ka karanta ayatul kursi ana so a karanta ta lokacin da za a kwanta bacci idan mutum ya addu'ar kwanciya bacci dama na farko shine kul huwa uku falaki uku nasu uku a tafin hannu sai ka shafa a jikinka Allah zai tsare ka har gari ya waye bayan mutum yayi addu'ar kwanciya bacci ya kwanta kuma sai ya karanta ayatul kursi ya amana rasulu daga nan kuma yana askar har bacci ya dauke shi ana yin magani da ita a wani ma ba sai karanta wa kanka ba kana iya karanta ma wani ka kamar yadda muka fara karatun sura ayar aka ce Allahu la ilaha illa huwa Allah alamin alamul lizat sunan Ubangiji ne tabaraka wa ta'ala wadda babu mai wannan sunan sai shi. A wani wuri Al-Qur'ani Allah ya ce walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Allah yana da sunaye masu kyau, ku ambace shi da su. Allah yana gunu nufin kowace halitta ta su ce. Yadda in ka ga rigarka akwai wanda ya dinka ta, to shi ma dan Adam akwai wanda ya halicce shi. Komi da kowa da suke duniya na Allah ne. Babu wanda ya kage halitta banda Allah. Kuma Allah bai gani a gurin kowa ba ya halitta. La ilaha, babu abin bautawa. Ba wanda ya cancanci a bauta masa kuma sai Allah din shi kadai wanda ya halitta. Ubangiji ta'ala bai halicci mutum da aljini ba sai don su bauta masa. Tunda saboda bautar Ubangiji Allah ya halicce mu. To babu da abun bautawa sai Allah shi kadai. Addu'a ibada ne. Ba a roƙon wani Allah. Ba a neman taimakon wani Allah madaukakin sarki kawai ake neman taimakon sa. Babu abin da zaka sarrafa shi zuwa ga wani da nau'in wani bangare na ibada face ka rushe tushen imanin ka domin ka hada wani da Allah a cikin bauta. Wal hayyu, Allah rayayye ne, rayuwar da ba ta da farko tun fil azali Ubangiji yana nan. Ad-da'ibul baqa, tun da yana nan kuma har abada yana nan, kuma yanzu ma yana nan, ba mai wannan siffar banda Allah. Duk wanda yake tutiyar shi Allah ne a cikin aqidarsa ko a karatunsa, to sai ka ce masa shi ai yana da farko, domin la Allah a tarihi yana da uba. Za a ambaci babansa, daga nan kuma shi kenan, shi ba Allah bane. Ko kuma ya gama rayuwarsa ya koma ga Allah, to tunda ya mutu ba Allah bane. An gane shine Al-Hayyu, Ubangiji rayayye ne. Al-Qayyum kuma Allah shine ya tsayayye, wanda babu wani Ubangiji da ya tsaya wa lamurran mutanen duniya duka sai Allah. Shine mudabbirul umuru, shi yake jujjuya al'amura gaba daya. La ta'khudhuhu sinatun, Ubangiji tabaraka wa ta'ala baya gayyadi, wala nawmun, kuma Allah baya bacci. Da haka duk abin da ya faru da bawa, to da sanin Allah. Babu abin da yake faruwa ba da ilimin Allah ba. Dama idan matsala ta same ka, na ka nemi wani abu ka rasa, to kana so ka yi tawakkali, ka jure, ka haƙura, to sai ka cina waɗansu abubuwa. Na ɗaya, da ilimin Allah wannan abin ya same ka. Baya gangaɗi, baya barci, da bai so ba zai same ka ba. Na biyu, la'alla yana cikin ƙaddararka, sai ka dinga roƙon Allah ya tsare ka daga mummunar ƙaddara. Sannan komai baya yiwuwa sai da mashiyar Allah, wa ma tasha'una illa in yasha Allah. Da haka Allah ne ya so, shi ya sa abin ya faru, mai daɗi ko mara daɗi sai a maida shi zuwa ga Allah ya haƙuri. Siffa dai ta Ubangiji shi ne Allah ba shi da gazawar gajiya balle ya gangaɗi. Allah baya buƙatar hutu balle ya bacci. Allah bai yi kama da abin da ya halitta ba. Da haka yadda za ka girmama Ubangiji, ka bambanta shi da sauran waɗanda suke da'awar su ma Allah ne, shi ne Ubangiji tabaraka wa ta'ala baya bacci, kuma Allah ta'ala baya gangaɗi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, dukkan abin da yake sammai na Allah ne, dukkan abin da yake ƙasai na Allah ne. Shi ya halicce su, shi ya san su, shi yake juyar da lamarinsu, kuma gare shi suke tasbihi da ibada gaba daya. Wannan zai gwada maka duk masu da'awar alloli, idan suka daga Allahnsu babu ya namu Allahn shi ne Ubangijinmu Wahidul Qahhar. Allah shi kadai ne, ba shi da makama, ba shi da kanka, ba shi da kiri, ba shi da kwatankwaci, ba wanda za ka jera su da Allah ka ce wannan shi ma Allah ne. Allah ya ce law kana fihi ma alihatan illa Allah la fasadata, da akwai Allah guda biyu a sama, da wani rigici ya farke saman ta falle duniya gaba ɗaya ta ruguje, Allah guda biyu su samu safani. Ba babu wani abun bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai. Shi yasa aka ce aya ce mai girma da take danganta bawa da Ubangiji, ta kusanto da kai da Allah, ka ji duniya babu ya Allah dan ka samu hutu gaba da imanin ka. Man zallazi yashfa'u indahu illa bi iznihi, babu kuma wanda ya isa yayi ceto a wajen Allah sai da izininsa. Al-Qur'ani zai yi ceto, Allah ya sa Al-Qur'ani ya cece mu. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam zai yi ceto, Allah ya sa muna cikin ceton manzon Allah. Nabi ya ce wanda ya kiryata zai yi ceto to ba zai samu ceton manzon Allah ba. Da karka bari wani hana ya raba ka da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce maka za a iya amfani da alqur'ani ba tare da an yi aiki da hadisi ba. Inda ba a rushe wannan to yadda aka tattaro alqur'anin bayan komawa annabi sallallahu alaihi wasallam ake karanta shi yanzu ma sai a rushe shi. Tunda a zamanin sayyidina Abubakar aka tattara aka rubuta aka sake rubuta alqur'ani a zamanin sayyidina Uthman shi ne yake hannun mu har yanzu. Ina fata an gane. Dan haka dai ubangijinmu mai albarka da daukaka babu wanda zai yi ceto sai da izininsa. Azumi ma zai yi ceto da sauran abubuwan da za su yi ceto. To ko ma menene zai yi ceto? To babu wanda zai yi ceto illa bi iznihi sai da izininsa. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ubangiji tabaraka wa ta'ala yana sane da abin da yake gaban mutane da abin da yake bayan su. Min amri dunya wal akhirah, na al'amarin duniya da lahira. Babu wanda ya san duk abin da yake faruwa. Abinda Allah ya sani shi kadai ne, banda shi ba wanda ya sani. Me zai faru da kai gobe yanzu baka sani ba. A ina kake shekara mai zuwa yanzu baka sani ba. Abin da ya faru da kai baya haka Allah ya kaddara sai ka keto wannan arzikin ka keto shi. La'alla bayan arzikin akwai wahala sai Aisha. Ka keto wannan wahalar ka keta ta kawo ce. La'alla bayan wannan wahalar akwai dadi yana zuwa. Duk baka san yadda al'amarin zai faru ba. Ina fata an gane. Da haka wannan yana gwada mana alakar bawa da Ubangiji. Illa bi masha ko sai abin da Allah ya so. Wala ya'uduhu ko ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum ko wala ya'uduna babu abin da yake kewaye ma'ana ya'uduna bi shay'in min ilmihi illa bi masha. Babu abin da yake iya faruwa la ya'lamuna shay'an min al-ma'lumat. Babu wanda ya san wani ilimi ko fahimtar wani abu ko gane wani abu a cikin ilimi ko a cikin bauta ko a cikin shari'a ko a cikin al'amuran yau da gobe face Allah shi kadai. Allah yana sama. Duk wanda ya karyata Allah yana sama to cikin alqur'ani Allah ya ce yana sama. Wani malami yana cewa fauka arshihil majid bi zatihi huwa fi kulli makanin bi ilmi. Haka mai aka Abu Dhabi al-Qirawani ya faɗa a cikin risala cewa Ubangiji yana sama al'arshin sa. Wato da haka Ubangijinmu yana da ilimin abin da yake faruwa. Abinda zaka gane ilimin Allah yana da yawa akan lamura. Karaman misalin da zamu iya yi a cikin masallacin nan da kowa zai gane shine yanzu kowa akwai wani abu a ransa. Akwai kuma babu wala ba wanda ya sani sai Allah. Amma dukkan mu nan Allah ya san abin da yake zuciyarmu. In wannan ne kawai bai isa cewa Allah masani ba ne. Yanzu bishiyoyin garin nan akwai wanda ya san yawan su. Karshen mutanen garin nan ma ɗaya da ɗaya ba wanda ya san yawan su. To ba a irin ilimin Allah kenan. To abinda bai faru a baya kafin a halicci duniya ma Allah ya sani. Ai Allah yana nan mala'iku suna mara bauta yace inni ja'ilun fil ardi khalifa. Ko a lokacin ma za a faru duniyar aka fare ta sai ka ji wani annabi yayi shekara 900 wani annabi yayi shekara 300 tsakanin annabuwa ne da annabuwa ne shekara 1000 duk ilimin abin da ya faru a wannan lokacin waye sani banda Allah. To duk ilimi ka tattaro shi daga farkon duniya zuwa yanzu daga gobe zuwa ƙarshen duniya waye san abin da zai faru. Ubangiji yace wa mata da rinafsu ma za ta tsibu gadan wa mata da rinafsu da ayi ardhin tabut. Shi dan adam duk inda ilimin sa yake ya kawo ba a ga yamar me zai faru da shi gobe ba. Babu wanda ya san abin da zai faru gobe sai hasashe sai tsammani sai kirdado sai kwatance sai dai mutum ya ta aunawa yana kullawa yana warewa amma bai san abin da zai faru gobe ba. Ko babu wanda ta san inda za ta mutu yaushe ajalinka yake. Yaushe abubuwa za su faru babu wanda ya san wannan banda Allah. Sannan duk abubuwan da aka sani na ilimi Allah ne ya sanar da mutane cikin dan abin da ya so. Kale da jirgin sama yake tashi ya dauki mutum kamar 500 wani jirgin yana daukan mutum 800 ya dauki kayan su wanda ya fi trela 5 wani kayan jirgin yana daukan kaya wajen trela 10 da mutum wajen 800 bai yunkura ya lula samaniyar duniya ya je ya sauka inda yake so in banda Allah wa istibara irin wannan ilimin. Da jirgin ruwa zai dauki kaya wanda za a yi wata guda ko wata uku ana saukewa amma ba zai nutse ba amma da zai jiba allura za ta nutse. Kai din nan baka fi buhun siminti goma ba za a dora su a kayan wani katako su tafi akan ruwa amma da kai kadai za ka fada sai ka nutse. Wannan hikimar waye yi ta wannan ilimin waye ya samar da shi in banda Allah? Akwai banda ya Allah? Irin wannan ne za ka gane duk mai da'awar Allah bai san Allah ba ne. Duk misalin da ake bayarwa na sanin Allah wanda ya san Allah baya kamanta kansa da Allah.
yace shi ma Allah ne to mi kai mi zaka iya mi zai faru gobe yaya ake ciki baka sani ba wallahi annabawa da aka ba su mu'jizar gaya wa mutane abin da suka ci ma yake ba da mamaki me kake da shi a gidanka yanzu a zamanin annabi Isa sai ya gaya maka mi kaci a cikin ka kai sawur da shi sai ya gaya maka idan mutun ya makance sai ya warkar da shi in mutun ya kuturce sai ya warkar da shi in mutun ya mutu sai ya rayar da shi wannan ma mu'jiza ce wannan dan dandani ne a cikin abin da Allah ya sani bo to ilimin Allah fa wannan duk zai kore maka ko abin da Allah da kaji ma mutun yana da awar shi Allah ne sai ka gudu ka bar shi saboda kare jawo ta musiba sai ma ta shafe ta na'am illa bi masha Allah ko sai abin wasiya kursiyus samawati Allah ya wadaci ya yalwaci kursiyunsa wa kursiyunsa kai ta yalwaci sama da ƙasa shine hadisi ya inganta cewa kursiyu ta fi fadin sama da ƙasa sau bakwai wannan sama da ƙasan sau bakwai kursiyu ta ninkata shi yasa wato girman kursiyu ba karamin abin bane wato a hada ilmi ko Allah ya hada ilmin sa da duk abin da yake ci ko na'am wallahi hiduna wala ya'uduhu himzuhuma kuma rike waɗannan abubuwa baya masa nauyi ma'ana bai wahalar da ubangiji ai as-samawati wal ardi sammai da ƙasar duk ba su zama masa wahalan abin kula ba abin kiyayewa ba wa huwal aliyyu Allah madaukakin sarshi ne madaukaki wanda ba madaukaki sama da Allah al-alim al-azim kuma Allah madaukakin sarki shine mai girma wanda ya hada wannan da ilimin sa akwai yashi daukakar sa akwai yashi girman sa akwai yashi to wannan ita ce ayatul kursi Laka a taƙaice mun karanta mun fassara ta wanda la'alla da ya kamata mu ɗauki lokaci ko kwana biyu muna bayaninta amma za mu wuce amma malam yace qala salatu wassalam manzo Allah yace inna a'zamu ayatin fil qur'ani ayatul kursi aya mafi girma a cikin alqur'ani ita ce ayatul kursi man qara'aha wanda ya karanta ta da daddare ba asallahu malikan Allah zai aiko mala'ika ya zo ya kula da shi ya kiyaye shi har zuwa wayewan gari sannan ya tubu min hasanatihi kuma a rubuta masa kyawawan ayyuka in ya girbu in ya karanta ayatul kursi sannan bayan an rubuta wayahu min sayyi'atihi a shafe masa munanan ayyukansa duka in mutun ya karanta ayatul kursi yana samu wannan a wani hadisi yace qala alaihi salatu wassalam man qara ayatul kursi wanne yake karanta ayatul kursi fi duburi kulli salatin maktuba bayan kowace sallah ta farilla lam yamna'hu min dukulil jannati illa al-maut ba abin da zai hana shi shiga aljanna sai mutuwarsa daka bayan kowace sallah farilla kai kokari kanta tana karanta ayatul kursi Allah ya taimake mu mallan sai Allah ya ce la
ikra قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع
Allah ta'ala yace la ikraha fid din babu dole a cikin addini shi musulmi da awa yake yi ya karantar da mutane hanyar Allah idan mutane ba su takali musulmai ba ba zuwa ake dauki takobi a ce musu aslim taslim ba cewa ka musulunta ka fuuta daga wannan takobi ba haka ake wazi ba innaka shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace kai mai wa'azi idan ka ji kai wa'azi lasta alaihim bi musaffa illa man tawalla wa kafa ba za ka tilasta mutane ba wanda yake so ya imani wanda yake so ya kangare shi manzo Allah umarni aka masa kawai ya zo ya isar da sakon Allah na manzanci amma ala tilas a ce mutum sai ya musulunta a'a amma in ya karbi musulunci ya fahimci addini ya zama musulmi to in ya ridda kuma akwai hukunci a kansa domin ya kaure ya kafircewa Allah da haka dole za a yi masa hukunci ina fata an gane la ikraha fid din da haka duk yadda aka faɗi matsayin ubangijin nan tabaraka wa ta'ala to ana gwada maka kuma babu dole sai ka sa mutane sun yi wannan Allah shi yake gada ma ya shirya da mutane walau shi'ina la'ataina kullu nafsin hudaha da Allah yana so kowace rai zai mata shirya kowai da baya kuskure baya tintire baya laifi baya komai da Allah ya so zai yi wannan amma walakin haka alqawlu min Allah yace a Allah ya tabbatar da magana daga gare shi la'amla anna jahannama min aljinnati wan nas ajma'in kamar Allah ya ce wallahi tallahi na rantse sai na cika wuta da mutane da aljanu. Tunda aka ce sai an cika wuta da mutane da aljanu, ai dole wani ya saba ko? Shi yasa in ka gama wa'azi sai ka ce to fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Inna atadna lizalimina nara. Allah ya ce wanda ya ga dama yayi imani ya rike kiran Allah ya samu tauhidi, wanda ya ga dama ya kafirce Allah dai yayi wa azzalimai inna atadna lilkafirina nara. Allah ta'ala ya ce na ajiye musu wuta tana nan tana jira su. Wallahi duk wanda ya kafirce wa kalmar shahada ba zai ga abin da yake so ba ranar alkiyama, amma duk wanda ya rike kalmar shahada ta gaske to ya rike tushe na asali. In yayi sa'a a dalilin kalmar shahada, Allah zai yafe masa dukkan laifukan sa ya kai shi aljanna. Laikrafiddin ko qatabayna ar-rushd min al-ghayy, wato Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa kwata daban ne kuma shari'a ma daban ne. Allah ya bayyana su. Wa man yakfur bit-tagut, wanda Allah ya ce mai ke shi ya kafirce wa tagut shine wani Allah. Wa amana billahi ko yayi wa yu'minu billahi yayi imani da Allah. Faqad istamsaka bil urwati lusqa, yayi riko da igiya mai karfi lamta samu laha wanda ba za ta tsinke ba, ita ce kalmar shahada la ilaha illallah. Ina wanda ta sharaya ita ce tutar musulmai la ilaha illallah. In mutun ya rike ta, akwai hadisin da yafi tsawo a cikin sahih muslim. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a zo ai a auna aikin wani bawa ba shi da wani aiki sai sabo. Gaba ɗaya mafi yawan ayyukansa kura kure ne da laifuka bai yi su daidai ba. Amma sai a ga wani abu guda ɗaya a cikin ayyukansa shine akwai gaskata Allah da gaske a cikin zuciyarsa, ba ya haɗa wuri da Allah. Kuma ya yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ne, ba ya yin bid'a. Duk abin da ya shafi kari a musulunci ba ya yi. Wallahi ba sauki ne da shi ba, illa man rahima rabbi. Ka kama aqida gangariya mai kyau, wallahi sai Allah ya so. Sai ka kasa rike hanyar Allah. Ko kuma duk yadda za a yi bid'a tana burge ka. In bid'a ba ta burge ka, dan bid'a yana burge ka. Zuciyarka tana da dangwame a kansa fiye da ahlus sunna. Tunaninka ya fi karkata zuwa ga in bid'a a cikin zuciyarka, wallahi sai Allah ya so ya tarso ka. Da aka samu wannan sai manzo Allah, sai Allah ta'ala ya ce ku duba fa abin da ya rike na Allah da manzon Allah a rayuwarsa. Allah sai ya ce to na gafarta man laifukan nasa a kai shi aljanna. To da ku mutane ku rike tauhidi, ku rike kalmar shahada. Kalmar shahada da ita ake shiga musulunci, wanda ya cika da kalmar shahada ya cika cikawa mai kyau, cikawa ta tauhidi, cikawa da ake so mutum ya cika da imani. In mutum yana fatan cikawa da imani ya rike kalmar shahada. In yana da wargi da kalmar shahada ko an ce masa la ilaha illallah ba zai iya ba, sai ya fito wasu abubuwa. Ana ma la ilaha illallah yana tafur da wani zagi saboda abin da ya saba kenan. Ana la ilaha illallah yana cewa ba a biya shi bashinsa ba saboda shi maganar kuɗi ne a ransa. Ana la ilaha illallah yana cewa yana dai faɗan wani abu daban, yana ta wasu maganganu sambatunsa ba a layin Allah yake ba. Bare-barensa da alamar gargarar mutuwarsa ba Allah ne a cikin kwakwalwarsa ta yau da gobe ba, to ba zai iya tuna Allah ba. Abin da ya fi tunawa na yau da gobensa shi zai yi. Wani ya kira ‘ya’yansa, wani ya kira matansa, wani ya kira arzikinsa, wani ya kira gonarsa, wani ya kira garinsa, wani ya kira sana’arsa. Haka mutane za su yi taba gamiya. Babu wanda Allah yake datar da shi ya bari ya cika da kalmar shahada sai wanda Allah yake sonsa da imani zai shiga aljanna. Dan fi samu laha, ba ta yankewa. Wallahu sami'un, Allah mai ji ne in bai kullu duk abin da kuke faɗa. Ku faɗi kalmar shahada, ku rike tauhidi, ku tsaya a kan hanyar Allah, ya hu muku. Alimun Allah masani ne bima ya fa'al game da abin da kuke aikatawa. Dan haka kowa ya aikata abin da Allah yake so ya zauna lafiya. Sai Allah ya ce
Allahu waliyyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur.
Na'am.
والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
أنا جد دامنا أبن رامي لكو رشيدا مصيرا ذو أقال Allahu waliyyul ladina amanu, Allah shine majibanci, ma'ana jibanta shine mai taimakon waɗanda suka yi imani. Wallahi duk mutumin da ya rike imani da gaske Allah zai taimake shi. Allahu waliyyul ladina amanu, Allah shine mai taimakon masu imani yakarjukum yana fitar da su min az-zulumati ila an-nur daga dufai zuwa ga haske ba mai yin wannan banda Allah mai albarka da daukaka da yake rike yake fitar da mutane daga dufai na jahilci dufai na kafirci zuwa ga hanyar shiriyar Allah walladina kafaru wadanda suka kafirta ubangiji tabaraka wa ta'ala ce alladina kafaru awliya'uhum at-taghut wadanda suka kafirta kuma majibantan su masu taimakon su shine tagut yakhrujuhum minan nur ila adh-dhulumat suna fitar da su daga haske zuwa ga duhu ulaika ashabun nar Allah ta'ala ya ce wadannan sune ƴan wuta hum fiha khaliduna su suna madawwama a ci menene wannan aya take karantar da mu wanda suka rike tauhidi suka rike Allah to Allah zai haskaka musu duniya da lahira kuma cikin lamarin su Allah da suke roƙa ya taimake su shi kai zai taimake su wanda kuma suka rike wani Allah tagutu wani gunki wani da ba Allah ba a matsayin abun bauta in suka nemi taimakon su ba zai iya taimaka musu ba dan haka ba zai fitar da su daga cikin duhun jahilci zuwa ga hasken imani ba mun gane sakon da Allah yake gaya mana sai Allah ya ce ulaika ashabun nari lalle waɗanda suka rike gumaka ko suka rike wani Allah a wajen bauta da al'amuran su ko suke neman taimakon wani ba Allah ba waɗannan su ne ƴan wuta hum fiha khaliduna za su dawwama a cikin wutar jahannama Allah ya tsare ni wannan kalmar shahada da muka yi magana a kanta wanda ya rike ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce Allah baya dawwamar da shi a wutar jahannama akwai waɗanda za a bar su a wuta su kai baki na konewa kamar abin nan gaushi an zama masa ruwa menene muke cewa kamar gawayi amma Allah zai ciro su a mai da su gidan aljanna akwai kuma waɗanda bayan an yi hisabi su ayyukansu ba a sa su aljanna ba su kuma ba a sa su a wuta ba su ne ƴan Arab su kuma Allah ta'ala zai musu nasu hukuncin daban ina fata an gane to kalmar shahada ita ce take tserar da bawa ranar alkiyama komai yawan zulubinsa manzo Allah ya ce Allah ya ga dama sai tattara zulubin sai ya yafe masa luko da Allah luko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka shi aljanna ina fata an gane to kamar haka kalmar shahada take tsamo mutum daga wuta ta dawo da shi aljanna da ka ku rike tauhidi har zuwa ƙarshen rayuwa sallallahu alaihi
wasallam alam tara ila alladhi hajja ibrahim fi rabbihi an ataahu allahu al-mulk إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القول الظالمين
muna tafiya cikin isoshin annabawa domin su gaya mana yadda masu da'awa suka yi gwagwarmaya da masu mulkin zamaninsu domin su gaya mana wahalar waɗanda Allah ya aiko da sunan isar da da'awa akwai wahalalun da suka sha akwai waɗanda Allah ya mallaka musu duniya an ce kafirai guda hudu muminai guda hudu kowa sai da ya mallaki duniyar nan gaba ɗaya a zamaninsa babu wani sarki ko shugaba sai shi a cikin waɗanda suka kangarewa Allah akwai namarut to shi da mulki ya ishe shi sai ya nemi annabi Ibrahim alayhi salam wanda shine abul anbiya ya gwada masa cewa to kai da kake da'awar Allah da ba mu taba gani ba shi kuma a zamaninsa da ake bauta masa sai yace ni ma fa abinda ubangijinka zai iya yi zan iya yi an gane magana to shine Allah ya bamu labari yace alam tara ila alladhi hajja ibrahima ba ku ji labarin wanda yayi jayayya da annabi Ibrahim ba shine namarut fi rabbihi game da ubangijin annabi Ibrahim yace yanzu ta tarar ma ba da annabi Ibrahim zai yi ba da ubangijin Ibrahim zai yi sai yace an atahu lahul mulk saboda Allah ya bashi mulki an girmama shi an shugabantar da shi dan dama an su Yahudawa ba waɗanda aka ba mu mulkin duniya irin su dan sai da Ubangiji ya gaya musu cewa na ba ku mulki da jagoranci sama da duk wanda na bawa baya. Kun ga darasin da muka yi shekaran jiya na Dalut ne ko? Shi ma maliki ne, shi ma sarki ne, aka turo shi ya je yaki Jalut, anan ne ma sunan Annabi Dawud ya fito ko? To sai ya ce wa Annabi Ibrahim alayhi salam ya gaya musu tsala Ibrahim, sai Ibrahim ya ce aini Ubangijin nawa ba jayayya tsakanina da shi. Rabbi alladhi yuhyi wa yumeet, ni Ubangiji na yana rawa yana kashewa, ni shi ne Ubangiji na. Kala sai shi ma ya ce ana uhyi wa yumeet, ni ma zan iya rayawa zan iya kashewa. Iyaya bil qital wal afu, zan iya daukowa mutumin da yake gidan yari in sa a kashe shi yau, in dauko wani daga gidan yari in ce na yafe masa yau ya tafi, dan haka na kashe wannan na raye wannan, duk abin da Ubangijin na take zan iya yi. Ina ba ta gane annabawa su sha wahalar dawa. Bayan ya faɗi wannan ya ce ana uku yi wa Ibil, da ya faɗi wannan qala Ibrahim, sai Ibrahim ce fa inna Allah ya'ti ash-shamsu min al-mashriqi fa'ti biha min al-maghribi, yace to bayan wannan ni Ubangiji na yana fito da rana min al-mashriqi daga mafitarta ya tafi da ita ilal maghribi zuwa mafaɗarta yamma, to kai yanda ka fito da ita daga yamma ta zo ta faɗi ta gaba, yana yiwa? To da ya gaya masa haka fa buhita alladhi kafara, sai ya yi mauta, daga nan kuma sai rikici ya tashi. Dama in an zo an yi irin wannan kuma zai kare da rigima ko? Fa buhita alladhi kafara wallahu la yahdil qawmaz zalimin, hakika Allah baya shiryar da azzalimai waɗanda suka yi shirka da Allah, suka kasa ganin girman Allah, suka ki girmama shi, to Ubangiji tabaraka wa ta'ala ba zai shiryar da su ba. Allah ya samu dace, sai Allah ya ce ni
aw kal ladhi marra ala qaryati wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi allahu ba'da mawtiha فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشطها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير.
Bayan mun fassara ayatul kursi, ayoyin da za su biyo baya suna jaddada mana girman Ubangiji ne tabaraka wa ta'ala. Ina fata an gane waɗannan ayoyin da suke biyowa bayan ayatul kursi su gaya mana matsayin Allah na dangantakar Allah da waɗanda ya halitta, cewa babu wani Ubangiji abin bautawa da gaskiya saiwa. To ga misalai na abubuwan da suka faru a cikin annabawa. Akwai Uzairu da malamai suke ambatawa, to shi kuma sai ya wuce ta wani gari, sai ga garin duka a rushe. Gari ne ana iya samun kufayi ko? A yi gari al'umma su rayu da gidaje da mutane su canza, da yaki ne ke canja mutane, ko kuma sun zauna a layin ruwa ya zo ya tashe su, ko kuma wata annoba a zo a yi mutuwa da yawa lokacin garuruwa mutane ba yawa, in an yi annoba a tashi a bar wajen, ko kuma waɗansu su zo su saka wani canfi ya tsorita mutane a ce in kun zauna a wuri kaza akwai matsala kaza, ko kuma yau da gobe ta sa a tashi daga inda bai fi ba a koma inda ya fi, ko a koma kan tudu, ko a koma wuri mai dausayi, ko a koma gurin da ake samun ruwa, ko kuma a koma inda za a iya hangowa abokan gaba in za a zo yaki. Ina fata an gane lokacin da muka yi abin Talut, muka yi muhallin istirataji, yana daga cikin hikimar shugaba da zai raya al'ummarsa ya nuna musu ina za mu zauna ba za a kawo mana hari a halaka mu ba. An gane? To shi wannan abin yake sa da a tashi a bar gari gaba daya a canza, ina jin yanzu ko ba a yi Allahu alam. To shi wannan garin kamar an zauna a cikin sa an rayu ya zama kufayi babu kowa. Sai Uzairu sai ya zo wucewa ta wajen, sai ce yanzu wannan wurin kuwa anya zai iya dawa kamar da da muka san shi ya zama gari, la'alla yanzu akwai guraren da ake cewa a yankin Maiduguri nan yakin nan ya zo ya baza mutane ko? Wata ilimin babban gari ne, wani garin ma ka je wanda suka san wurin suna cewa ya kai kamar garin nan, amma yanzu ba kowa an tashi ya zama an gane. To sai wani ya ce anya gari kaza, zai iya dawowa kamar da kuwa an gane misali koma cikin ayar Allah ya ce au ko ay au kallabi kamar mutumin da marra ala qaryatin ya wuce ta wani gari waya kawo yace tana rushe ala shuuriha wato ala urusha akai rufunta duk taki kihu ta zube ta ko ila ta fadi Allah sai yace anna yuhi hada wane ne hadihi wane ne zai iya hadihi Allah min ba da mutuwa in man da Allah wa zai iya raye wannan garin bayan ya mutu to da ana yin abin nan mu'jiza ta annabta da kuma nuna wa mutane abubuwa da za su gane shi yasa a karatu mu nace muku annabi Musa ya bigi teku da sanda ta tsage wannan ba mu'jiza bace amma da ya tsallaka da mutanen sai suka ce fa sab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'iduna ba za mu je mu yake maka je kai da ubangiji na ku je ku yake shugabanci ba sauki wannan sun ga abin da ya faru fa an tsallaka ruwa da su fa amma ga abin da suka yi ga mutanen Salut mun karanta shekaran jiya yace za mu je rafi za mu wuce gurin yaki za mu ga ruwa amma kar kowa ya wuce gurfatan wahida kar kowa ya wuce kurba daya duk wanda ya sha ruwan nan ya koshi to kada ya bi mu falaysa minni bai tare da ni amma mafi yawa sai suka sha ruwan kina ba ku misali ko yanzu aka tafi daji ana farauta sai a ce a sha ruwa kadan dan ka sha ruwa da yawa ba za ka iya bin mazaje ba aka ne to kamar haka ne wato da'in abu ya faru sai wani abu ya zo ya faru wanda zai nuna maka akwai Allah amma a hakan sai fi tsaurin kai ina gaya mana dan mu gane wanda suka yi taurin kai din baya sun fi wanda suke taurin kai din yanzu dan yanzu idan an ga izina za a ji ko ba ka bane yanzu dan dabo dabo ma da wani dan karamin matsafi da waye da zai zo ya tuka igiya ya maida ita maciji ba sai gane ta zo gusa karban magani ba to mutanen mu wasu saurin bi to annabawa fa da da abin zai faru a gaban su amma su yi to dai ga wannan ya wuce ya zo bakin wannan garin yaga sai Allah sai ya ce ubangiji tabaraka wa ta'ala zai iya maida wannan bawa zai iya maida wannan garin in banda ubangiji mai albarka da daukaka yana fadan haka fa amata hullahu sai Allah ya karbi ransa da a gwada masa izina bayan an karbi ransa mai ta'amin sai da shekara 100 a wajen summa ba asahu sai Allah ta'ala ya aika masa ransa Allah sai aka ce masa kam labista kaman tsawon wani lokaci ta kasance a wannan gurin Allah sai ya ce labistu na zauna anan yawman aw ba'da yawmi na zauna wuni ne ko ba'da yawmin ko wani bangare daga cikin wuni ko rabin wuni wato duka duka bai hoshe sai aka ce ranar alkiyama za a tsaya kamar shekara 50 a tsaitur a rana ba abin da yake maka inuwa sai kana yawan sadaka kowa kuma gumi ya keto masa iya yawan laifin sa wani iya guiwansa wani iya kunkuhunsa wani iya wuyansa in kai wani shaye shayen ka a duniya manzo Allah yace ko da bai fita kofar allura ka sha abin maye ba sai amma azabar alkiyama kana cikin gumi wani yayi zina wani yayi sata wani yayi shagiya wani duk kowa na cikin laifin sa sai an yi shekara 50 to shi yanda da ya shekara 100 sai ya ce ai na zauna anan ne shekara ko wani bangare na rubin shekara Allah bal sai aka ce labistu mi ta'am shekaran 100 a wannan gurin inji Allah mai albarka da daukaka amma yadda Allah zai nuna maka ikon sa na zai iya raye wannan gari ya maido da shi kamar da idan yana so sai aka je fanzur ila fa'anika akwai abincin da kai abin nan guzuri da shi kana tafiya zaka je ka ci kalli abincin idan na ibi a shekara 100 nan Allah bai bari abincin ya huce ba abincin bai bushe ba abincin bai rike ba abincin bai lalace ba shekara 100 wa zai iya wannan banda Allah in ba alqur'ani ne ba mu labarin nan ba in wani ya ga ma ba za ka yi tantama ba to gashi nan nasi a cikin alqur'ani aka ce fanzur ila ta'amika wa sharabika ka duwa abin shanka sai ya zama mi nan ya tsanna ba abin da ya same shi ma'ana lami ta gayyar bai canza ba ba abin da yayi ko abinci ka bari ya kwane sati za ka ba za ka iya ci ba to yana nan ba abin da ya same shi wandur ilahi marika da za a nuna masa kuma yadda za a iya raya gari sai aka gwada masa da jakinsa da yake kai da ya juya sai aka ce wandur ilahi marika juya ga jakinka da ya juya ya ga jakin sai ya gashi ne sai wato anan yace Allah ta'ala ce zamu nuna maka ayatul linnas aya ga mutane wandur ilal izami ka duba zuwa ga kashin sa kai fa yushur hayar da muka rayar da ya juya sai ga jakinsa a diddige kawai sai ga jakin yana kulkulo da nama Allah yana kulkulo da nama shi musumma naksuha lahman alquran yace sai muka gino nama a ciki wannan zai gwada maka cewa wanda ya shiga wutar jahannama kullama nudjat jiludahum badalnahum jiludan ghayraha lizuqul azab insha Allah idan naman jikin sa ya zirare saboda azaba da zafin wutar jahannama na sabon da yayi a duniya Allah yake sai mu canza masa wata fata wanda ba ita ba mu gina masa nama wanda ba na da ba don mi lizuqul azab dan da dan na azabar Allah wala kowa ya saba wa Allah sai Allah ya masa azaba Allah ka tsare muka gafarta mana da juya ya ga nama yana yi falan ma tabayyana lahu yayin da ya ga abin ne yake faruwa qala sai ce a alamu yau kan na tabbatar inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah akan abin da ya ga dama qadirun ne Allah mai iko ne akwai mai iko fiye da Allah na'am sai Allah ya ce ni
wa in qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhyil mauta قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن
wannan ayar ma tana gwada mana dangantakar annabawa da ubangiji ma annabawa saboda kusacin su da ubangiji suka roki abin da in ga magarin mutun ya nema ya halaka so da su zaba kure a gurin Allah da ya zabe su ya aika su zuwa ga annabta abu nabi wannan ayar tana gwada mana rayuwar annabawa makaranta ce gare mu mu ji abubuwan da ya faru a zamanin su ya zama izina gare mu mu ƙara jin wa'azi da tsoron Allah nan ana mana magana annabi ibrahimu alaihi salam Allah yake wadhkur ka tuna wa idkara ibrahimu yayin da annabi ibrahim yace rabbi arini ya Allah ka nuna mini kaifa duhiyal mauta yadda kake raye macece qala alam awalam tu'min bakai imani bane annabi ibrahim ya imani ko bai ba idan da wani ne yace ba za mu yi imani ba ya Allah sai ka nuna mana yadda kake raye macece to da yayi takara da Allah ya kafurta an gare idan kafirai suna yi wa Allah tafiye su ce sai musamman mu dauka na kata salih cewa suka yi ba za su yi imani da annabi salihu ba sai yayi addu'a dutsi ya kumbura ya tsage raquma ta fito sun raquman nan ta zo da tana shayar da su tukunna su yadda annabi ne dutsen ya kumbura raqumar ta fito tana yawo aka ce to ku yi sati kuna ibar ruwa amma rana daya ranar ta ce kar kowa ya ibar ruwa ita ta iza ta sharuwa a garin nan yanzu wannan wani wahala ne da shi amma fa kala da rasulullahi yace na ka tallahi wasu kuya fa kadzabuhu fa karuha fa damdama alaihi rabbuhum bi dhanbihim sawaba annabi yace musu ku ji tsoro kar ku taba raqumar Allah tunda ku kuka nema aka kawo ta amma bata zama musu izina ba sai wani sai je zuga su suka kashe ta kuma Allah ya darkake su Allah ya tsare mu da annabi Ibrahim ya faɗa sai Allah ya ce a lantu min baka imani bane qala bala ya ce a na yi imani ya Allah walakin la yatma inna qalbi saboda zuciyata ta kada samun nutsuwa kuma ya zama izina ga waɗanda za su zo a baya sai ka ce fa kuz arba'atan min at-tayr alqur'ani Allah ya ce wani zaka ce duje kaka kamo tsuntsaye daban-daban guda hudu yanzu ko balbela ka kamo guda hudu ka rike in aka je aka san su suka shiga cikin tsuntsaye da yawa an ce ka kawo su zaka iya kowanne aka maka yan gama sai ba tsuntsu ba batir din nan na totula yanzu aka dauki batir mai kyau aka jefa a batira zaka fito da mai kyau ai dan adam ba zai gane ba ai ilimi da yake wai ko ina sai Allah eh a barwa Allah ta yansa to sai Allah ya ce annabi Ibrahim je kawo tsuntsaye guda hudu ko me zaka yi da su wasabihunna ilayka kusanto da su zuwa gare ka ma'ana ka je ka yanka su ka babbarka naman su ka daddagula naman guda hudun ka hada da yaje wannan bayan yayi bayan ya daddagula su ya hada su zaka ce summa ja'ala ala kulli jabalin minhunna juz'a ka kasa su kashi hudu in ka hada naman ka dagula shi guri guda ka kai kashi ɗaya nan wannan dutse ka kai shi kashi ɗaya wannan dutse ka kai kashi ɗaya wannan dutse yanzu zan tsaye nawa ka kai kowane dutse tsuntsu ɗaya ko tsuntsu hudu a to kayan ka ka harbutsa ka raba tsuntsu nawa ka kai to zaka iya gane su bayan ya yayyanka ya dagula su ya kai to sai Allah madaukakin sarki ce je aje su bayan ya aje sai aka ce summa duhunna ka kira su mana yana kiran su ya aci naka za su zo maka sa'ayan da sauri tafiya irin ta tsuntsu ba irin ta mutum ba ai tsuntsu ba ya tafiyan mutum ko ai ko ka dangare ba irin tafiyan mutum yake ba zaga tafiyan sa ne ba irin namu bane za su zo sa'ayan suna tafiya wa alam kasani anna allah lalle ubangiji azizul mabwai ne hakimun kuma ubangiji ne hikima ne da haka hikimar allah tana da yawa annabi ibrahim yana kiran su kawai sai ga wannan naman ya fito ya hade da wannan wannan ya fito ya hade da wannan wannan ya fito ya hade da wannan duka tsuntsayen suka taru kaman yadda ya yanka su ya rarraba su ya fiffige su ya yayyanka su haka suka hadu suka dawo bisa ga ikon Allah Allah ya ce to haka nake halitta yadda naga dama wannan yana gwada maka cewa in mutum ya mutu naman sa ya rurdige ya rike ya zama babu shi aka zama babu kashi babu kasar babu komai ran da Allah ya so ya tashi alkiyama aka busa da hota shin nan adam wahala ne ba wahala bane dan Allah ya kada lokaci ya wuce ku bari mu wuce lokaci yayi minti biyar to karanta mana aya ta gaba
mazalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali hatta
na'am
كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم
يا أخي وأنا بفيني ندبن za a yi magana akan yadda Allah yake ninka ladan sadaka idan mutum ya bayar kuma Allah yana neman ka bada sadaka ne cikin abin da ya baka kuma Allah bai bar kowa ba shi da shi ba da kada kowa ya rena kansa ko dibino kake da shi faya ɗaya ka tsaga ka bayar wanda yake miliyoniya in yake kyauta da miliyan mai dubbai zai bada dubu dubu mai ɗaruruwa zai bada ɗari ɗari kai ma mai goma goma Allah yana so ka bayar in ka bayar Allah zai ninka ma ina fata an gane muna karatu mai martaba sarki ya shigo mana masamara ba da zuwa muna masa addu'a Allah ubangiji ya tsaya cikin jagorancin sa
amin
Allah ya masa jagora akan nauyin da ya dora masa
amin
Allah ya bashi dacewa cikin lamura
amin
martaba mun yi karatu bana da yawa ya shafi abin da ya shafi mulki da jagorancin al'umma da yadda za a gina al'umma akan tarbiyya da ilimi da fahimtar rayuwa sai mu yi addu'a duka ubangiji Allah ya mana jagora cikin zaman lafiya a kasar mu
amin
kamar yadda muke addu'a kullun Allah ya dakatar da shugabannin mu Allah ya ba su dawainiyar jagorancin mu nagari daga cikin al'ummar mu yan kasuwar mu muna roƙon Allah ya sa albarka a cikin kasuwancin su Allah ya ba mu damana mai albarka abin da yake faruwa a kasashen duniya na fitincinu Allah madaukakin sarki ya tsare mu ya kiyaye abin da yake faruwa a gabas ta tsakiya waɗanda suke zalunci nan da kafirci Allah ya mayar musu kaidin su kansu a halin da muke ciki ba za mu rasa ɗan uwanmu da suna hannun mugaye a ɗaure a daji suna cikin wulaƙanci da hukumi ba azumin da yake bakin mu da watan da muke ciki da kwanakin da muke ciki mu musu addu'a Allah ya kubutar da su wannan fitina Allah ya kawo mana karshen ta wannan shekara ta 2026 ba za mu kawo shekara yanzu ba sai mun yi zabi duk wanda ba mutum mai fiti ba ya Allah kada ka dora shi akan mu Allah kada ka bashi nasara Allah kada ka bar mu da dabarar mu Allah kai mana jagora Allah ya sa a ci nasara da mu da za a mura ko da bayan ranmu ya Allah ya sa ka da mu taimaka da abin da zai rubuta kasa ya lalata al'umma ko da muna rayu الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على النبي الكريم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وسلم إلى من مرتبة أنا لساقوذها بالأمة والحمد لله السلام